أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأمة المسلمة الدين المسلم والنشيب سندي رحمة وعنا نمو متناسة دكام نمو الأمر وانا عديد الكشن قباتر وقوكما قيتا tawassu da Allah barkin sarki ya arzuta auren irsu kuma ya arzuta wannan kungiya jama'atul kitabi wa sunna ala fahmi salafi salih muna roƙon Allah ya sanya mu wannan aure a baraka
amin
Allah ya arzuta su da zuriya ta gari
amin
ubangi subhanahu wa ta'ala ya kare su da dukkan wani sharri Allah ya hada su da alkhairai masu dumbin yawa a cikin gidajen a gidan auren su da sauran gidajen musulmi baki ne
amin
yawa musulmi musulmi cewa wannan addini shine wani addinin da Ubangiji subhanahu wataala ya zaban mu wannan al'umma ta gashi
na
ya zaban mata fi fiyayyen halitta shine annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wa alihi wasallam annabin nan ba za ya kowa zai shi kadai ba saboda wanda zai kira mutane ne da aljanu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani cewa ya yi ko annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam akan aljanu da mutane don haka a annabawa baki dai sun roki Ubangiji ta'ala ya taimaka musu da wasu wanda za su kama musu wannan aiki na da'awa na yaɗa addinin musulunci
na'am
to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala shine ya zaba mai wasu mutane wasu halitta tsarkaka ya zamana su ne suke giwaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yarda da su tun a gidan duniya Allah ce laqad radiyallahu
anhu radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala az-zakinata 'alayhim wa athabahum fatahan qariba
Allah ce hakika ya da mu Ubangiji ta'ala ya kira su da sunan masu imani ma'ana wannan aya tana nufin Allah ya yarda da gaskantawa da suka ma addini suka ma annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika tabbas Ubangiji ya yarda da su da masu imani masu imanin ba mutanen maraƙi bane a lokacin mutane ne wanda suke gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam shine Abu Bakar Umar Usman da sauran sahabbai wanda suke kewaye da Annabi Hira da Abunci Allah ya tabbata gare shi. Allah ya yarda da su a cikin Al-Qur'ani. Haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi yabo da waɗannan mutane yabo mai kyau. Uzu sallallahu alaihi wa sallam yace san sahabban shi baki ne ala ra'sihim Abu Bakr. Ala ra'sihim Abu Bakr. San sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su duka na gaban su wanda aya ta sauka ko ayoyi daban-daban bagire daban-daban a cikin Al-Qur'ani mai sarki suna yabo da shi shine Abu Bakr.
Na'am.
Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tare da shi a cikin kogo. Abu Bakr yake cewa ya Rasulullah da ɗayan su zai diba a inda muke a nan da zai diba ƙasan takalmin shi da ya gano. Aya ta sauka cewa ta ne ne izu ma bin lahi
illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل السكينة عليهم
فأنزل الله
لقد إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yake ba mu labari cewa illa tansuruhu faqad nasarakullah. Idan kana tantama ko ba za ka taimaki addinin Allah ba, to Allah ya riga ya taimaki Annabi shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da hanyoyi daban-daban. Daga cikin hanyoyin shine thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Wannan aya dukkan al'ummar musulmi masu imani na gaske sun tabbatar da cewa ayan nan tana magana ne akan Abu Bakar Siddiq. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi yabo da wannan halitta Abu Bakar Siddiq, yake cewa law kana ba'di nabiyyan la kana Abu Bakr. Da a ce bayana akwai wani wanda za a aibuwa, to da ya zama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ne gaskiya wanda ya gaskanta Annabi Muhammad lokacin da kowa ya ƙaryata shi, lokacin da ya bada rayuwar shi cikin taimakon addini, ya bada dukiyar shi ya taimaki addini, ya sanya iyalin shi cikin taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda shine siriki ga Annabi Hira da Abunci Allah ya tabbata gare shi. An samu wasu munafikai suna so su bata addinin musulunci domin su zargi Abu Bakar Siddiq su bata gidan mahaiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin garin Madina. Suka yayata sharri, suka yi yarfe, suka yi ƙazahi, suka yi ƙarya, suka yi munafurci, suka yada abinda ba gaskiya ba, da nihin cewa mata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabu diyar Abu Bakar Siddiq ta aikata wani abu mara kyau wanda yake shawar mutuncin ta. Ubangiji ta'ala da hikimar shi da baiwar shi dan ya tantance masu imani na gaske, ya bayyana masu tsatsa a cikin zukatan su, yake sabkar da wahayi, yake kawo ayoyi, sai da duk wani mai kazantar ta zuciya ya fada a cikin magana ta cewa Aisha ta aikata abin da bai kamata ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya damu da wannan sharri da ƙarya da suka yada. Abubakar Siddiq ya damu da wannan sharri da ƙarya da suka yada. Umar dan Khattab ya damu, sauran sahabbai Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, yarda Allah ta tabbata gare su baki dai sun damu da sharrin da aka yada. Amma Allah madaukin sarki alƙawarin shi gaskiya ne. Allah ya ce Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin cewa laqad jaa al-haq wa zahaqa al-batil
wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa.
Dama ubangiji yayi alƙawarin cewa gaskiya ta zo kuma ƙarya duk yadda ta yi soro ta yi sama, to wata rana za ta bashi. Allah ce qul jaa al-haq, gaskiya ta bayyana, wa zahaqa al-batil, ƙarya ta buya ta rushe. Innal batila kana zahuqa, lalle duk abinda ba na gaskiya ba, to wannan abin duk yadda aka gina shi to wata rana za ya rushe. Duk yadda ƙarya ta yi kyau, duk yadda ƙarya ta yi sama, duk yadda ƙarya ta samu kirkiri, to wata rana gaskiya za ta halitta. Shi yasa a cikin suratul Nur Ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da ayoyi guda 11 domin ya wanke diyar Abubakar Siddiq, Aisha mai gaskiya Siddiqa bintu Siddiq, diyar wanda yake mai gaskiya mata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan bayar Allah Ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da ayoyi a cikin suratul Nur, Allah madaukin sarki ya wanke ta akan abin da wasu daga cikin makaryata suke ba da labari suke yayatawa. Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun,
innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله تعالى الذين جاءوا بالإفك كاغو ودنن واند سكا كريكرو كريا كاغو واند سكا أوكو دوكو نكريا كاغو ما سكو كرن سيادة كريا. الله تعالى أصبت من وسأل وسأل رمتا نيني لكا تكيو أعطاك كي أنسان وعيش in an daga kai an san ubanninsu, an san magajiyansu, an san kannansu. Allah ce to wanda suka kirkira ma Aisha ƙarya, usbatun minkum, Allah ce wasu ɗan mutane ne, wasu ƙananan mutane ne daga cikinku. La tahsabuhu sharran lakum, Ubangiji ta'ala ce kada ku yi tunanin abinda suka yada suka zage Aisha, abinda suka yada suka yi mata yarfi, abinda suke gani a cikin littafansu suna tabbatar da ƙarya. Allah ce la tahsabuhu sharran lakum, kada ku yi tunanin sharri ne gare ku, a'a bal huwa khairun lakum. Allah ya ce alkhairi ne gare ku. Idan ka ji mutum a cikin lungunku yana zagin Aisha, sai zuciyar ka tana jin babu daɗi saboda ya zagi mai gaskiya, diyar mai gaskiya, matar shugaban sahu. Allah ce kada ka samu baƙin ciki da yawa, bal huwa khairun lakum, alkhairi ne. Dama imanin ai ba a shiga aljanna sai an bambance dan duma da kabewa. Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul Ankabut, a harkon suratul Ankabut ya ba mu labari ba za mu samu aljanna ba, ahsiban nasu an yutraku
wa amanu la yastaqim. Alif lam mim, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu.
Allah madaukin sarki yace ya ku mutane garin Marada, ya ku mutane unguwar Bagalau, kuna tunanin za a bude ƙofar aljanna kowa ya shiga? Allah ya ce a sai an tankaɗe, an yi rairaya, sai an gane masu yi da gaskiya kuma sai an gane wanda ba da gaskiya suke ba. To sai Ubangiji subhanahu wataala ayar da muke tafsiri yace ni kullim ri'in minhum, kowane ɗai daga cikin su, da wanda ya dauko da ban fikire, da wanda aka ba kwangile, da mai karantar wai, da mai yada wai, da mai tunatar wai, da mai aza wai, da mai darme ma abin gindi, da wanda suka yi ta yawo a cikin Madina da nada da na yanzu, ala ce li kullim ri'in minhu, dukkanin su, duk wanda ya dosa na bake shi daga cikin su, maktasaba min al-ithmi, yana da daidai gurgurdan su da kai shi. Wallahi ta wallahi kibrahu, Ubangiji ta'ala ce wanda ko yayi sanadiyar kawo mugun abun, wanda yake kokarin tallata shi, wanda ya darme mai gindi, Allah ce yana da azaba wanda take mirarri. Ashe ya ku bayan Allah mu sani cewa wannan ita ce aya ta farko da Ubangiji ta'ala ya fara tsarkake Aisha da Allah tabbata gare ta. Allah ce laula in sami'tum
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
الله تعالى لولا إذ سمعتم يا قوم إيماني لو كتن دكوك أنا زاجن عائشة أو أنا زاجن أبو بكر ana cewa Aisha ta yi zina. Allah ce laula idh sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minat, din mai imani na gaske, mai imani na ƙwarai, ya fara tunawa ya ji in aka ce mahaifiyar shi mazinaciya ce ya zaye shi, in kana tunanin mahaifiyarka wadda ta haife ka ba za ta barin babanka ba ta rinka yin zina, Allah ce to dan mi za ka wanga kazamin tunanin da gidan da yake sarkakakke gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya ce yana son ma'aikin Allah, Allah ya ce ya zabe shi ya aiko shi ga al'umma, kuma sannan Ubangiji ya bar shi a bashi mata mazinaciya, ai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam adalci ba. To shi yasa Allah ya ce katiba, in ka ji an dauko irin wannan maganganun kada ka tai nesa, ka daga kanka kawai, mun Makka tana iya zina, in ke mace ce ke kina iya zina, in kin ji baki Allah ya ce laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin, duk lokacin da gani kai tunanin wannan abin yana iya kasancewa gare ka, eh ai aka ji ce kina ce a Allah ya sauke, in kai dan kware ne aka ce uwarka ce cewa kai ƙarya ce, ko ce aka yi babanka barawo an kamo shi, abinda zaka fara cewa ƙarya ce, to shine Allah ce sai ka ce hada ifkum mubin, wannan ƙarya ce mabayyaniya, kuma wallahi ƙarya ce, babu wanda Allah zai zaba, zababban Allah ya daddan Allah, kuma Allah ya bar matar shi a ce mazinaciya ce. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yake cewa laula idh sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin, laula ja'u alayhi bi
arba'ati shuhada idh lam ya'tu bish-shuhada fa'ulaika inda Allahi humul kadhibun. لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمس في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
إذ تلقونه بألسنتكم
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نعم
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
سبحانك
هذا بحتان عظيم
يعظكم
الله أن تقولوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين
ويبين الله
لكم الآيات
والله عليم حكيم
إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
لولا فضل الله
عليكم ورحمته ما زكى وأن الله رؤوف رحيم
يا أيها الذين آمنوا
لا تتبعوا خطوات الشيطان
ومن يتبع
خطوات الشيطان فإنه يعمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء
والله
سميع
عليم ايوا masu imani wadannan ayoyi da aron mai karanta tun daga aya ta 11 har aya ta 22 a cikin suratul nur baki dai suna magana ne akan wanki da Allah akan wanki Aisha da Allah madaukakin sarki ya mata tun daga saman bakwai saman arshi bayan Allah ya wanke ta Allah bai tsaya nan ba sai ya kawo mu ka'ida ta rayuwar mu da muke cikin bagalan muna rayuwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ka shedu daga yau duk wanda ke da hankali yana da imani a cikin wannan unguwa Allah ya ce kada ka bi gurabun shaytanu mana kada ka bi masu zagin annabin masu zagin sahabban annabi masu zagin Aisha ko gobe kan shi wani ya ce Aisha ta yi wannan ne Allah ya ce kada ka bi hanyar da bi la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya ce man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wanda yake bin maganganu ya sashin maganganu kazantaccin maganganu yarbe da ƙarya da ƙazai cikin sado na ilimi ko na dubara ko na wayo ko na azanci ya jawo ka ya gwada ma wani abu sai ka bi ka yarda wata rana ka ji ya zagi sahabi Allah ce ka yi wace da shi kada ka saurare shi kada ka bi shi shi yasa ya ku al'ummar wannan unguwa mafi yawancin mu matasa ne mu matasa ƙwalwar mu tana ja mu matasa muna da hankali mu matasa muna da ilimi mu matasa addinin mu yana jiran mu anguwan mu tana jiran mu uwayen mu suna jiran mu abinda ake jira gare mu mu kawo ci gaba mu kawo ilimi mu kawo daukaka mu kawo abubuwa na ci gaba a cikin anguwan mu kada mu yarda a dakile mu waje guda a sanya mu cikin wani wuri wanda ya bamu abincin mu ci da safe ya azama mu shayi da murece ya bamu abinci ya toshe mana kwalwa ya koma yana zagin ɗan mazanjiya wanda shi bai amfanar da kanshi da komai ba bai amfanar da al'ummar shi da komai ba bai amfanar da garin shi da komai ba ya ɓoye a cikin lungu baya iya ɗaukar lasifika ya ce Aisha matar manzon Allah mazina ce a ce ƙarya ce a garin nan mutum ba zai yi ba don haka idan ka ji a cikin lungun ku ana irin waɗannan maganganun ubangiji subhanahu wataala ce kada ka bi gurabun waɗannan mutane, waɗannan mutanen miyagu ne, ba mutanen alkhairi bane, masu iya buɗe baki su zagi mata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al'ummar musulmi, mu matasa mu sani cewa wannan addinin wa bai zo wannan anguwar ba sai da jan kokari da jajircewa da matasa suka yi. Zan so mu karanta labarin matashi guda idan lokaci ya ba mu a gulguje, cewa akwai wani matashi da ake ce ma Mus'ab ibn Umair. Mus'ab dan Umair sahabi ne, matashi ne, shi da ya taso a garinsu, an haife shi a garin Makka. Mahaifiyar shi mace ta yi kowa kuɗi, tana daga cikin manyan masu kuɗin mata, koko ta yi kowace mace kuɗi a garin Makka. Wannan mahaifiya ta shi ta mai gata, ko yau aka ce babanka na da kuɗi, mammanka tana da kuɗi, sai kaga wanda mahaifiyar shi ke da kuɗi ya fi fanta mawa, saboda mafi yawanci uwaye maza akwai mako, akwai hangen nesa, amma su mata dama kuɗinsu na shagali ne, to za ta ba ƴaƴanta kuɗi. To Mus'ab ibn Umair mahaifiyar shi mai kuɗi ce, tana da dukiya. Sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce tunda ake ƙuruciya, ake samartaka a cikin garin Makka, ba a taɓa yin ƙuruciya da samartaka cikin walwala da arziki ta kaya da wajen zama da komai na samartaka kamar yadda Mus'ab ibn Umair ya samu. Mus'ab ibn Umair matashi ne yadda muke son kowane matashi ya zama kamar shi, ba ya ɓoyewa cikin lungu, ana zagin annabi da shi. Da ya ga kafirai da mushrikai suna kangewa, kada ku ce wajen wa'azin wancan, kada ku saurare shi, kada ku yi kaza, ya ce a da kuɗi na ina matashi, bari in je in ji me ake. Ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a darul arqam ibnu abil arqam, ya ce ya kai Muhammad ni kake gai, abinda annabi ke gai gaskiya ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa Mus'ab ibnu Umair, Mus'ab dan Umair ya ce na yi imani, yace a matsayina na matashi wanda ba mai matattar zuciya ba, wanda yake jin shi dan halaka ne, wanda yake shi da ƙarfi na uwa, wanda yake shi da ƙarfi na uba, wanda yake shi da kuɗaɗe, wanda yake shi da mutuncin shi, yace ya ku al'umma ku shaida ni ba a munafici da ni, abinda wancan bawan Allah ke gai annabi Muhammad, ni Mus'ab dan Umair na yarda na imani. To dama a gari akwai haka, idan kana matashi sai ka yi wani abu na alkhairi, abinda za a fara gai za a ruga a gidanku. Haka mutanen Makka suka rugo a gidan Mus'ab, a gidansu Mus'ab dan Umair. Aka ba mahaifiyar shi labari, wannan mahaifiyar ta Mus'ab take cewa ya kai Mus'ab aje mana dukiyata, ya kai Mus'ab kayan da na sayma ba na abuna, ya kai Mus'ab hita daga cikin gidan da kake, ya kai Mus'ab duk wata dukiya da kake fantamawa ba na dukiyata, dan mi za ka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab dan Umair ya kalli mahaifiyar shi ya ce abin da ya ji na gaskiya, abin da yake a kan shi, ya rayu cikin wannan musulunci, ya rayu cikin wannan kaskancin wahala, kaskancin talauci, rashin gida, rashin kuɗi na mahaifiyar shi, da duk abin da ake tunani na jin daɗin sarmai, ya ce wallahi gwara ya rayu da izza ta addini, ya da rayu da izza ta kuɗi. Na haka a ƙarƙashin wannan nake kira ƴan uwana matasa na wannan unguwa, kada talauci, kada rashin kuɗi, kada dogon gini, kada dan abin da za a baka, kada abin da za a yamma na abinci, kada wani abin da za a lasa ma ga baki, kana zabuce can saurayi mai ƙarfi, mai hankali, mai nutsuwa, a ce wai wani ya zo ya wawantar da kai, ka koma kana zagin mahaifinka, ai ba mahaifi, ka koma kana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana cin zarafin sahabban shi. Ai da aka samu matashi a cikin wannan tunani an ci baya zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matasa zage damce suka yi Mus'ab dan Umayr yayi watsi da dukiyar mamman shi yace ki rike kudinki in dai dan in bar gaskiya ne bazan bari ba ka rike abin da ka zo da shi in sai ka ba mu shinkafa mu zagi Aisha ka rike tsayarka in shinkafa za ka ba mu mu zagi Abubakar ba masu in wuri za ka samu mai kyawu ka sai mu gida ka ba mu gini ka ba mu mota ka ba mu kaza in sai mun zagi sahaba annabi wallahi kuma mu mutu da yunwa al'ummar musulmi wajibin mu ne matasan wannan anguwar mu tashi tsayin daka mu ba manzon mu kariya mu gwada mai annabi Muhammad a unguwar bagalan dan gata ne sahabban shi ɗan gata ne babu wanda zai bashi wannan gatar sai mu matasa mu bayyana muku ku yi aiki da shi gwamma ka mutu da yunwa gwamma ka mutu da kishirwa gwamma a ce ba ka rojan kwana wallahi da ba ka jikka biyar ko jikka goma ko azama shayi ko a kawo abinci da nama ko a sanya ka cikin wani wuri a rinka zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dama mun gaji jarumta mu diba mu gaida Mus'ab
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدل
بدلوا تبديلا
الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال الله تكي daga cikin masu imani daga cikin masu sallah daga cikin yan bagalan Allah ce akwai mazaje wanda ba su yarda a tozar ta addini ba su yarda a mutuncin annabi Muhammad ba su yarda a taba janabin annabi Muhammad ba su yarda a rinka zagin mutanen da suka ba manzon mu kariya Allah yake cewa minal mu'minina rijal ai daga cikin mutane masu imani akwai mazaje akwai ƴan maza masu zuciya wanda za su ba addinin musulunci kariya Mus'ab ibn Umayr haka yayi dauki alwashi yace mahaifiyarsa ta rike da abin da ta mallaka baya so yazo ya rungumi alqur'ani mai girma ya hardace ya fahimta ya ji yamma musulunci aikin da har a yau babu wani wanda irin wannan aikin na Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr shine jakadan harko a musulunci a aika wani wa'azi Mus'ab dan Umayr aka aika ya bar dukiya ya bar gidansu ya bar komai mammashi ta mai gatse da cewa ba za ta aurar da shi ba ya hita ya bata dukiya amma haka ya waci da dukiyarta kuma mu da ma mun saba a wannan anguwar kakanninmu da uwayenmu ɗan zuciya ne an san mu an san asalinmu don haka idan mutum ya zo da kayan shi in dai zai zagin ma'aiki ko ya zubda ma abokanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutunci ko mi yazo da shi za mu watsar mai da abin shi ko uwar mu dai uban mu dai in muka gane munafiki ne yana zagin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakan mu da shi mu mai wa'azi in ya shi ya tsira yazo ya tai tare da mu in bai tsira ba kuma yayi ta kan shi mi ta kan mu Mus'ab dan Umayr ya harrata alqur'ani mai girma da aka zo bai'atul aqabatul ula annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tallata addinin shi mutanen Makka sun ki imani sai aka samu wasu mutum guda 12 sun zo haikin haji a Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare su a wani wuri da ake ce ma al aqaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare su nan wurin garin Mina ya tallata musu addinin musulunci suka ce kai ka zo da wannan gaskiya yace ni na zo da ita kuma mutanen ka suka kiyarda yace mutane na sun kiyarda suka ce kai mu sha dai din nan kowa ya yarda da kai mun yi imani za mu koma mu karantar da al'ummar mu amma gabanin mu bar garin Makka ka gama mu da wani matashi wanda zai iya karantar da mu ya koya mana ya sanya mu a cikin musuluncin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ana neman ƴan maza in ana neman masu zuciya wanda sun yarda su bar kwaɗayin abin duniya
su bar kudi su bar jan su, shinkafa ta bar jan su, masara ta bar jan su, matsi ya bar jan su, dogon gini ya bar jan su. To idan irin su ake nema, Annabi ya ce ina da Musa abu dan Umayr, ya ce ya kai Musa abu ka bi waɗannan mutanen ka je a garin Yathriba Madina kenan ka karantar da su Alkur'ani. Musa abu dan Umayr hakan ya bi da shi da waɗannan mutane guda 11 yake tabin su gida-gida, yana koya masu Alkur'ani suna iyawa, yana masu hikima, ya iske su suna waɗan kabila. Misali a ce an iske gari yana waɗan kabila da kabila kaza da kabila kaza. Babban kabilar Aus, Mus'ab ibn Umayr ya yi ƙoƙari ya musuluntar da shi. Usaidu Yahaya shugaban kabilan Aus, Mus'ab ibn Umayr shi ne ya musuluntar da shi. Lokacin da ya musulunta, kowa daga cikin kabilar shi sai da ya musulunta shi ne Sa'ad ibn Mu'az. Bayan Sa'ad dan Mu'az ya musulunta a hannun Mus'ab, haka Usaidu ibn Hudayl shi ma ya musulunta a hannun Mus'ab. Gabanin Annabi Muhammad shekara ta dawo, cikin wata 12 sai da suka koma suka ta aikin hajji su 74. Asalinsu su nawa ne? Su 12, amma 74 suka koma. Gabanin shekara ta ƙara kawowa, Mus'ab ibn Umayr ya gama musuluntar da mutanen garin Madina. Annabi ya ce bai iske garin Madina ba sai da na iske kowane gida akwai musulmi guda. Waye wannan aikin? Matashi. Matashi irinka wanda kake kokarin ka yi zamna azama shayi a zagi Abubakar, in an baka shayi ka ce gwamma yunwa ta kashe ka da a zagi Abubakar gabanka, gwamma duniyar nan ta rude da a zagi sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gabanka. Haka Mus'ab ibn Umayr ya yi watsi da dukkan duniya, ya je ya musuluntar da mutane, ya koya musu Alkur'ani. Duk mutumin Madina in ya karanta Alkur'ani wake da lada, Annabi Muhammad dawa da Mus'ab dan Umayr, saboda ya aikata alkhairi. Kai a nan cikin nan anguwai ni kan addini, wa ka koya ma alwala, wa ka koya ma sallah, wa ka karantar da shi, mi kanma mutanenka, kakarka ko mahaifiyarka ko babanka, tun da ya tashi yana nan da ka zanna kana zagin sahabi, wallahi gwam muka ce kai gona, kai zicciya, kai noma, kai noman rani, kai noman damuna, ka samu kuɗi kai huce ma uwayenka takaici, ka ebe su daga gidan da suke, ka gida musu bene su zauna, a ce dan wane ne, a ce dan wane ne, yahi kai zaune gindin wani katin gini ana baka abinci kana zagi a sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab dan Umayr haka yayi watsi da su, ya je ya karantar da addini, ya watsa Alkur'ani. Aka ce tunda ake malanta bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun malami mai kai ilimi da basira irin Mus'ab dan Umayr, saboda ya zo garin ba kowa, shi kadai shi ne malami, shi kadai ya iya Qur'ani. Amma haka yake shiga da wanga gidan da wanga, ana faɗa ba ga maciji tsakaninsu, wani na neman wani ya kashe shi, amma sai su haɗu gaban Mus'ab ibn Umayr su biya koya masa Qur'ani. Ya san yadda zai ma wannan magana, ya san yadda zai ma wannan magana, suka harace Alkur'ani suka musulunta. Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya gaya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bima rahmatin min Allah,
bima rahmatin min Allah linta lahum
walau
kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا أَذَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
Allah ce fabima rahmatin min Allah linta lahum, ai saboda rahama ta Allah, Allah subhanahu wataala ya sa ka tausaya musu. Da ka zama ghazal ghalizal qalb, kana da tauri, kana da kaushi, law faddu min hawlik, da sun barka kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka da sun bar Mus'ab dan Umayr. Mus'ab dan Umayr sahabin annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a yakin Uhud shine ya zama shugaban mayaka a yakin Uhud Mus'ab dan Umay ba rago bane ya taimaki annabi ya taimaki addinin musulunci ya taimaki wannan addinin namu naka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa sahabban nan suna da dumbun tarihi suna da asali suna da mutunci suna da karamci suna da daraja a wajen al'ummar musulmi baki daya da kaga mutun yana kyamar su ɗayan biyu ne ko an wawance hankalin shi an jawo shi bai sani ba muna roƙon Allah duk wanda aka ja bai sani ba Allah ya gwada mai gaskiya gaskiya ce aiki da ita ko kuma makwaɗaici ne kuɗi ake bashi da gangan yake zagin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan kuma sai mu roƙi Allah ya yi mana maganin su dan haka ya koyan uwa musulmi na wannan anguwa dalilin wannan aure mu sani cewa musuluncin nan bai zo ba ta wannan hanya wannan wa'azi wannan sallah biyar wannan arman da za a darma ko aka riga aka darma ba mu hasamo shi bane sai da irin wannan aikin nasu Mus'ab dan Umay dan haka kowanne ɗaya daga cikinmu daga wannan wa'azin ya dau alƙawarin zai zama jakada zai zama wakili zai zama mai bada kariya ko a rai ko a mutu ga annabi Muhammad da sahabban shi sallallahu alaihi wa sallam anan kuma na lokacin mai kawo abin da makaranta daidai na'am ashe Mus'ab ibn Umay idan muka diba za mu ganin cewa abin da ya karanta ko kuma ayyukan da yayi baki ne yinsu ayyuka ne wanda ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alfahari da su ayyuka ne wanda ya yi jihadi ya yi ta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ghazwatu badr bai yi zauna ba a ghazwatu uhud tare da shi aka yi ta haka Mus'ab ibn Umay ya kasance lokacin da ya zo yana bada kariya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambaye shi ya kai Mus'ab waya aka yi ka iya hada Aus da Khazraj kamar kabila guda biyu ne a garin Madina suna fada ya aka yi ka iya hada su kana koya musu Qur'ani yace ya kai ma'aikin Allah ai babu mai kin gaskiya sai mutunan da bai nemi gaskiya ba ashe cewa lokacin da yake karantar da su yana karantar da su ne da kyawu sai da shin ayoyin Allah subhanahu wata'ala har suka yarda da su hade a lokaci guda wajen abinda za su ji domin su karu a cikin addinin Allah cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala shi yasa babban abinda za mu rike a nan da ni da ku yan uwa musulmi na wannan anguwa shine ashe dole wannan musuluncin tayar shi ba za ta yi gaba ba sai mun bada dukiyarmu sai mun bada kawunanmu cikin karantar da al'umma cikin waye ma al'umma kai cikin hakuri da talauci cikin hakuri da rishi cikin dukkan wani abin da za mu samu kanmu inda shi musuluncin za ya motsa yayi gaba to gwamma ce babu mu wasu ne suke karantar da wannan musulunci shine abinda Mus'ab yayi at-tadhiyatu fi sabil aqida ya bada rayuwar shi ya bar kayan shi masu kyawu kawai dan addinin musulunci ya ci gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne a wannan ya bar garin shi wanda ya isu ya bar dukiyar shi ya bar matan shi ya bar komai nashi saboda ni saboda ya kare wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya bar mata ya bar ƴaƴa ya bar kowa ya waiwaya yace garin uwaye da kakanni yanzu Makka garin da na hiso ne yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yace amma saboda kafircin mutanen na barta yace laula anna qaumaki akhrajuni lama kharajtu ba dan mafi matsayacin halayen su ba da yadda suka karban musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da bai bar garin Makka ba ashe mu ma din nan mu sani muna iya rasa komai namu mu rasa numfashinmu mu rasa dukiyarmu mu kama domin addinin nan ya ci gaba irin yadda matashi Mus'ab dan Umay malaman tarihi suka ce Mus'ab ibn Umay lokacin da haka yana dan shekara 20 dan shekara 20 yana iya zama malami kada ka yi tsoro ka she makaranta ka haddace Qur'ani in ka gane gaskiya kakkaji kunyar kowa ka zo ka gaya ma mutane gaskiya kan wani ya ce ma kai yaro ne baka yi sawazi ba ka ce mai Mus'ab dan Umayr yana dan yaro ya kuya ma wasu alqur'ani in ka shi wani ya zagi sa ko yaro karami cikin unguwa kai shi ya zagi sahabi sai da shi ka ce bai kan kara zagin sa in na shi ka zagi sahabi ni da kai saboda mi muna bada kariya ga sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ake so a cikin abin da magaranta dan adam ya gane matashi saurayi ya gane cewa muhimmancin shi a cikin rayuwar nan ba ya da wani gata da zai ma addinin Allah kamar ya iya yada shi ya bude kofa ta shi ya fahimta ya je makaranta ya saurari wa'azi a yanzu sauraron wa'azi ya zo kusa akwai malaman sunna akwai wifi a ko ina ko kama ko saurari malaman sunna koda baka ce makaranta ba matashi koda kai zauni baka iya ta haya makaranta kana ganin ka girma har yanzu lokaci bai kore ma ba ka kama a YouTube ka rubuta a koya ma koda Hausa ka rubuta ina so in koyi Qur'ani akwai malaman da za su koya ma ka rubuta ka ce ina son tarihin sahabban annabi Muhammad abin ya shige ma za a baka tarihin za a ga ma mutanen ƙwarai a duk duniya baki daya tsererun mutane ne ke zagin shi wanda ba su san inda aka sa ma gaba ba wanda aka juye ƙwarwar su wanda ake ba dako na ƴan kuɗi kankane kada ka yarda guguwa ta zo ta tsaye da kai kakanka hun musulmi ne munan koda muka tashi musulmi ne mu kakanninmu musulmi ne abinda muke kira addinin musulunci addinin annabi Muhammad shi kadai ne ya hada kanmu in ba dan musulunci ba kai dai ka san a garin bagal katu matashi bai zaunawa a ci yana shin yunwa amma wani yana da gida hada mota hada abin hawa wani yana da moto wani baya da amma idan muka diba mu musulmi ne wannan musulunci shi ke hana mu ta'addanci mu musulmi ne musulunci nan shi ke hana mu zalunci mu musulmi ne musulunci nan shi yasa muka yi haƙuri muka zauna lahiya to kuma kada mu yarda muna zaune a rinka zage wannan musulunci ta kafafunmu ba tare da mun sani ba dan haka kowanne daga cikin mu yana iya komawa ya karanta tarihi idan ka shi wahala ka shi yunwa ka samu damuwa ka samu kunci ba ka da kuɗi in ka samu wifi ka zanna ka ce a baka tarihin wani namiji daga cikin sahabban annabi ko da Hausa ko da Faransanci ko da Larabci ko da video ko da audio duka suna nan wurin a rubuce to dan haka idan kana saurari wata guguwa guguwa hakkin shayi ko sai ma kujerun fada ba za ta kai ka ba har sai kaga kana neman kuɗi kai ma dan ka taimaka ma addininka addinin musulunci dan haka abu na gaba cikin kissan Mus'ab ibn Umayr mu sani cewa ba mu barin tarihi nagartacci ba za mu taba barin wani abin da za a ambace mu ba uwayenmu su yi alfahari ƴan ungwanmu su yi alfahari danginmu su yi alfahari garinmu ya yi alfahari ƙasarmu ta yi alfahari sai idan mun yi ilimi sai idan mun tashi muna matasa waɗannan tsohi uwayenmu wanda muke rayuwa tare da su Allah saka musu alkhairi su ba abin da su sun yi nasu sun gwada mu ga abin da muke ko da muka taso abin da kakanninmu suke sai su sayi mu allo wannan Allah in muka je makaranta a koya mu ba su mi'ara daga nan sai mu Fatiha daga Fatiha sai a koya mu alwala daga alwala sai sallah duk bikin da zani duk abin da zani za ka shin muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kakanninmu Allah saka musu da alkhairi Allah ya cika su da gafara mu matasa abin da ya mana saura wannan gadan na gidanmu duk inda muka samu duhun wani mutum za ya ba mu wani abu ko za ya mana wayo ya zagi wani daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu lashi takobin cewa ba za mu yarda ba kuma wannan za mu yi shi ne kadai idan mun samu ilimi idan mun tashi tsaye amma idan ba mu samu ilimi ba ba mu tashi tsaye ba ba mu san darajar su ba ba mu san kimar su ba haka wani za ya zawa ya baka hakkin shayi wani ya sayi ma kujerar zama kai ta zam in aka sayi ma kujera aka baka shayi ana cewa ka zamna nan ka dahi ka zama da hoyi cikin yara kowa ya je ya nema kai kana nan da kohi an dauke ka an baka kujera kai ta zama an baka hakin shayi kai ta sheka kana sha a ka zabura ka ba manzan ka dauki kai dako kai ciyawa kai noma ka sanya dukiyar ka da karhen ka akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kada ka yarda a gidan a ce yau an samu wani mai zagin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na gaba wanda zamu samu a cikin kissar Mus'ab dan Umayr shine kuwwatul Qur'an yadda duk abinda za a karanta ma da wani shaci fadi in ka shi mutun ya ce ma wannan Qur'anin ba na gaske bane ka ce mai to ina na gaskiya yake in yace ma na gasken bai zo ba ka ce to annabi Muhammad ƙarya ce yayi duk wanda yace ma wannan Qur'anin ba na gaske bane na gasken ya bace to ka ce mai annabi ne ƙarya ko Allah ai Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina
Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum
inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun
idan mutun ya ce ma al-qur'ani ya bace kace Allah ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra Allah ya ce mu za mu sabkar da al-qur'ani wa inna lahu lahafizuna kuma mu inna insha Allah Allah ya ce zai kare al-qur'ani sai ka tambaya kuma Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kwana ko gengedi bai kama Allah sannan kuma Allah ya ba mu labarin cewa shi mai ƙarhi ne ƙarhin da ba ya da misali wanda aka aika ma da shi Jibril ya kawo mai ƙarhi ne ƙarhin da ba ya da misali sai ka ce mai kenan kana nihin Allah bai iya kiyaye alqur'ani sai wani mutum mai jan kunne daga wani gari da ya baka wasu ɗan kudade shi ne ke iya kiyaye alqur'ani ashe alqur'anin ubangiji subhanahu wata'ala shine a hannayen wannan alqur'anin kuma Allah ya da kaulin zai kiyaye cikakke ne kuma yanzu kamar yadda na ga yau ba dole ba sai ka in ka kasa zuwa in san samu ne a matsayinka na matashi ka je makaranta in ka kasa zuwa makaranta to a cikin wifi da kake yi irin da kake kana kallakalle ka hidda wani lokaci guda ka ce kana son a baka tarihin sahabbai a baka tarihin Abubakar a baka tarihin Umar a baka tarihin Usman a baka tarihin Aisha a baka tarihin Ali a baka tarihin Muawiya a baka tarihin dukkanin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka alqur'ani mai girma shine babban abin da za mu rike dan mu tsiratar da addini abu na ƙarshe ɗan wana matasa shine al-ikhlasu sai mun sa tsoron Allah mu sanya da gaske muke wallahi idan muka rike wannan addini muka ba annabi Muhammad kariya to duk wata wahalar duniya Allah zai ba mu kariya a kanta mu dai kariyar Allah ta bayyana ƙarara a gare mu a garin Niger cewa in ka rike Allah to kana tare da Allah an yi yayin cewa za a kawo mu hari da aka ce za a kawo hari a nan ƙasa akwai jandarmu a nan ƙasa akwai sojawa a nan ƙasa akwai folisai akwai iko daban-daban manya-manya amma da aka ce za a kawo hari sai suka gane harin nan in za a kawo shi ba mai iya hana a kawo ya sai Allah kuma Allahn nan ba masu iya roƙon shi yadda ya kamata sai malumai ashe dan haka ya ku matasa idan muka sanya wannan aikin gaba kowanne daga cikin mu ya dauki niyya cewa tun daga yau za ya yi asusu sai ya taimaki addini sai ya ba sahabbai kariya sai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yana rayi ba a isa dauki yaro a sashi makaranta saboda rishin kudin wata ya bari kanan shi yana zagin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje ka yi ciyawa ka biya makananka kai baka ce ba ka biya makannanka ka tura su makaranta ka ce ku kiyaye mu musulunci ku kiyaye mu addinin mu ko rayuwar mu za ta kare sai mun taimaki addinin mu addinin musulunci abinda makaranta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada
amin
su gode ko tantaba harshe ubangi subhanahu wataala ya fi mana
amin
sallallahu alaihi wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masara nasiha daga cikin shekara Suwayr Sani.